بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوما فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافئا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدعاء مجردا كاف في حصول المطلوب كان فالتا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند كبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للكبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake dawowa wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Adda'u wad-Dawa na hamshakin malamin nan al-Imam Shaykhul Islam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya wanda aka haife shi shekara ta 691 ya kuma bar duniya shekarar da hijira tana da 751 ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda kuma wannan shine darasinmu a yau 17 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 da uku wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan tara miladiya ta 2012 wanda wannan shine darasinmu na tara a jerin gwaran darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine darasi na 183 muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu dama ya ba mu da ranmu da lafiyarmu har muka sake haduwa a wannan masallaci a wannan darasi bayan tsaiko da aka samu saboda shigowar azumin watan Ramadan muna fatan Allah ta'ala ya karbi ibadunmu da muka yi a wannan wata mai albarka azuminmu da kiyamun laili da karatun alqur'ani da sada zumunci da sadaka da dukkan wasu ayyuka da muka yi na alkhairi a wannan lokaci Allah ta'ala ya karbe su ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na gobe kiyama ya kuma ba mu jurewa da dorewa akan waɗannan ayyuka na alkhairi a tsawon rayuwarmu gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu da kasawarmu da gajiyawarmu ta dan adam da kurakuranmu da laifukanmu da muka yi muna addu'a Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya yi mana gafara ya yi mana afuwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya yafe musu ya yi musu rahama ya yalwata kabarinsu mu kuma da Allah ta'ala ya ainihin jinkirta mana a rayuwarmu muna fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu daga abin da ya saura na rayuwarmu ya karbi rayuwarmu ya karbi rayukanmu akan wannan addini a wannan darasi kamar yadda muka fara karatu a baya Ibnul Qayyim yana magana akan addu'a da dalilan da suke sa a karba addu'a da kuma dalilan da suke sa a ki karbar addu'ar bawa. To a wannan fasalin da ya kulla na musamman yana cewa wa kaseeran ma tajidu ad'iyatan da biha qaumun fastujiba lahum. Sautari zaka ga wasu addu'o'i waɗanda wasu mutane suka roki Allah da su aka ansa musu. Wa yakunu qad iktarana bid-du'a'i daruratu sahibihi. Kuma ya kasance wannan addu'ar ta haɗu da larurar ko matsuwar shi mai yin addu'a din. Wato ya zamana matsuwar mai yin addu'a din ta haɗu tare da wannan addu'a din. Wa iqbaluhu 'ala Allah. Da kuma fuskantar zuciyarsa ga Allah. Aw hasanatun taqaddamat minhu. Ko kuma ya kasance shi mai addu'ar ya taɓa yin ko ya riga ya yi wani aikin lada, wani aikin alkhairi da ya gabata daga gare shi. Ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanatihi. Wanda Allah ta'ala ya sanya karbar addu'arsa ta zama godiya ga wancan aiki da ya yi na alkhairi, aiki mai kyau. Aw sadafa waqta ijabatin. Ko kuma ya dace da lokacin da ake karbar addu'a. Wa nahwu dhalika, da dai abubuwa masu kama da haka. Fa ujibat da'watuhu, dan haka sai aka karba addu'arsa. Fa yadhunnu dhannu, sai wani yayi tsammani. Anna sirra fi lafzi dhalika addu'a, sai wani yayi tsammanin sirrin karbar addu'ar yana nan kunshe a cikin lafazin addu'ar. Fa ya'khudhuhu mujarradan an tilka al'umuri, sai ya dauki wannan lafazin ba tare da ya hada shi da waɗancan al'amura ba. Allati qaranatu, waɗanda suke tare da shi wannan addu'a. Min allati qaranatu min zalika da'i, waɗanda suka zama tare da wannan addu'a daga shi wannan mai addu'a. Wa hadha kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Misalin wannan kamar mutumin da ya yi amfani da wani magani mai amfani a lokacin da ya dace, kuma ta hanyar da ta dace. Fantafa'a bihi, sai ya amfana da wannan maganin. Fa zanna ghayruhu, sai waninsa ya yi zaton anna isti'mala hadha dawa'a bi mujarradihi kafin fi husulil matlubi, sai wani ya yi zaton cewa amfani da wannan maganin shi kadai ya isa ya saman masa da biyan bukata. Kana galitan, sai ya zama mai kuskure. Wa hadha mawdu'un yaghlaqu fihi kathirun minan nas, mala yace wannan mahalli ne da dama daga cikin mutane suke kuskure a cikin sa. Abinda malan yake cewa anan, yana so ya gaya mana sirrin karbar addu'a ba ya tattara ne a cikin lafazin addu'a ita kadai ba. A baya ya gaya mana irin amfani wajen amfanin addu'a da irin lafuzzan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a da su, musamman ma mutum ya roki Allah da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ta da cewa ta kunshi ismullahi al'azam. Mutum ya yi addu'a da irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikinta akwai ismullahi al'azam, wanda muka yi maganarsa a darasinmu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe. To yace, to kada wani ya zaci cewa sirrin karbar addu'a ya takaita ne akan irin lafazin da aka yi amfani da shi. Yace, to da dama akan samu addu'o'i da mutane za su roki Allah da su, su karanta, su roki Allah da irin wannan addu'o'i, su yi amfani da irin wannan lafuzza, kuma Allah ya karba musu addu'a su. Saboda wasu dalilai da suka haɗu tare da lafazin, wato bayan dacewar lafazin da kyan lafazin da tsarin lafazin da kasancewar yana daga cikin manya-manyan lafuzza da ake roƙon Allah da su, ya kunshi abin da aka kira al-ismullahi al-azam din. Bayan wannan, har ila yau shi mai addu'ar yana cikin wani hali na larura, wani hali na matsuwa, na takuruwa, na bukata, wanda kun san shi kansa wannan yana daga cikin abinda yake jawowa Allah ta'ala ya karbi addu'ar bawa. Wato ya zama a cikin hali na matsuwa, na takuruwa. Allah yana cewa amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifus su, wane ne yake ansawa wanda yake cikin matsuwa ya yaye masa damuwarsa ya yaye masa ainihin abin da yake damunsa ashe kaga wanda yake cikin matsuwa yana cikin wani yanayi yana cikin wani hali da idan yayi addu'a to a lokacin Allah ta'ala yana sauraron addu'ar sa ya amsa masa shi yasa lokacin da wani mutum ya zo gurin bawan Allah da Malik ibn Dinar yake cewa ina cikin matsuwa kai min addu'a wato na shiga matsuwa ina roƙon ka taya ni da addu'a ko kai min addu'a sai Malik ibn Dinar sai ya ce da shi kai ka je kai addu'a dan kai kake cikin matsuwa kuma Allah ta'ala ya ce wanda yake cikin matsuwa yayi addu'a shine yake karba addu'arsa sai ya karanta masa man yujibul mudarra idza da'ahu ashe wanda yake cikin takuruwa yake cikin matsuwa babu shakka yana cikin wani yanayi da idan yayi sidqul lajai ila Allah yayi gaskata koma almai da al'amarinsa ga Allah da neman mafaka a wajen Allah to Allah ta'ala zai karba addu'arsa amma wani lokaci sai ka ga mutane yayin da mutum ya shiga matsuwa ya shiga takuruwa maimakon ya koma ga Allah ya nemi yayi Allah yayi masa wannan damuwar tashi yayi masa wannan matsuwar maimakon yayi haka sai ya duka neman yaya zai aikata haram sai ya ce ai ya shiga matsuwa ne dan haka maimakon ya nemi mafita ta hanyar kaskantar da kai wajen ubangiji ta hanyar maida al'amarinsa ga Allah ta hanyar neman mafita a wajensa sai ya nemi yayi abinda zai kara jawo wa kansa hushin Allah sai ya ce ai a cikin takuruwa yake dan haka wannan takuruwar sai ya rika ganin kamar ta halatta masa ya je yayi saban Allah sai ga wani ya tafi gurin boka gurin dan duba gurin mai sihiri sai a cikin takuruwa yake ko kaga yana cin haram me yasa zaka rika cin haram ce to ai ina cikin matsuwa maimakon wannan matsuwar ta sa shi ya gaskata alkawarin sa tsakanin sa da ubangiji ya maida al'amarin sa ga ubangiji ya ji tsoron Allah dan ya samu mafita sai ya kara fandarewa ubangiji bayan da shi yana jin man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kaga cewa kai man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah babu takawa a cikin kazalinci wani dan kai kana da bukata ka nemi mafita a gurin Allah ta hanyar tsoransa annabi yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibqa'u rizqillahi an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'inda allahi la yunalu bi ma'siyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jibrilu ya busa min a raina ma'ana yayi min wahayi cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye ta kwalkwale arzikinta kakaf ba abinda zai yi saura abinda Allah ta'ala ya riga ya kasa mata a cewa nata ne sai ta cinye nabi ce fattaqullaha dan ku ji tsoron Allah fa ajmilu fi talab ku kyauta ta hanyar neman abincinku kada jinkirin abin da kuke nema na arziki ku ga bai zo ba da wuri ku neme shi ta hanyar saban Allah wala yahmilannakum istibqa'ur rizqi an taqlubuhu bi ma'siyatillah kada jinkirin arzikinku ya sa ku neme shi ta hanyar saban Allah fa inna ma 'indallahi la yunalu bi ma'siyati domin abin da Allah ta'ala ya riga ya yanka wa bawansa to ba ta hanyar sabansa ake samun sa ba ko da kai wani abu kaga ka samu to kakka dauka saban ne yasa ka samu daman can da kai hakuri ubangiji zai baka wannan abun inda zaka nemi shi ta hanyar da ta dace ubangiji zai baka shi to sai ga mutun ya ce shi zaman gidan haya ya masa ya dame shi da Allah a bashi dama yayi rance a banki koda da riba ne fatawa yake su ai yana cikin matsuwa to a bashi fatawa ya je ya ci bashin banki da riba dan ya saye gidan kansa abinda muke cewa kai ka maida al'amarinka ga Allah ka ji tsoron Allah, ka nace wajen addu’a da ikhlasi da sidqul laja'i ila Allah, Ubangiji zai samun maka da mafita. Kada wannan takuruwa ta sa ka riƙa neman ka fada cikin ma’asiyatillah, wannan ba daidai ba ne. Allah ta’ala ya sifanta waɗanda suka kafirta, cewa wani lokaci idan masifa ta same su, maimakon wannan masifa ta sa su koma ga Allah sai su ƙara bintsirewa. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبقيت شيء ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ميانا لوكا تند سكجي وتأوبا تازو مسودا قوجم تضرعوا سمينا الأبل وبقيت me ya hana su walakin qasat qulubuhum zukatan su sun kekashi sauraka a wannan lokacin da suka ga matsuwa maimakon su koma ga Allah sai suka abin nan da za su koma ga Allah koda kuwa suna cikin kafircin ne Allah zai saurare su ya ansa musu addu'a su domin al-muttar wanda yake cikin matsuwa da takuruwa in yayi ikhlasi koda ba musulmi bane Allah na ansa masa addu'a su Allah ta'ala ya gaya mana ayoyi da yawa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu duk lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa to addu'a za su yi tare da ikhlasi falamma najahum ila al-barr idza hum yushrikun sai ya kubutar da su zuwa waje sai kuma su shiga shirka ashe ubangiji yana karbar addu'ar su lokacin da suka shiga takuruwa duk da kafircin su in suna cikin halin matsatsi to ubangiji na karba musu mu duba kissar Ikrima ibn Abi Jahl bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fathu makka ya yafe wa kowa da kowa sai wasu mutane guda shida da wasu mata biyu to a wannan lokaci da Safwa abin nan Khalid ibn al-Walid da Safwan ibn Umayya da Ikrima ibn Abi Jahl su uku dinnan suna cikin matasan Qurayshawa wanda kuma aka shafafatawa tsakanin su da musulmi a yaƙe-yaƙe daban-daban sai suke zaton cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yafe musu ba Safwan da Ikrima suka ce su za su je gurin manzon Safwan da Khalid za su je su musulunta in ba abinda duk zai musu ya musu su za su je su miƙa wuya su ce su shi kuma Ikrima ibn Abi Jahl yace shi kasar zai bari gaskiya ba zai iya zuwa ba saboda abinda suka yi a baya a zatan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yafe musu Ikrima ibn Abi Jahl yace ya shiga cikin jirgin ruwa yana so zai gudu ya fita daga cikin tsibirin Laraba ya gudu can wata ƙasa su sun ya shiga cikin jirgin tare da jama'a wanda ba musulmi ba ne sai igiyar ruwa ta fara kadawa guguwa iska jirgi ya fara tambal-tambal zai kife da su sai matuƙa jirgin ruwan da sauran wasu mutane a ciki sai suka ce to kun ga babu abin da zai tserar da ku daga wannan bala'i sai ikhlasi ma'ana a roƙi Allah shi kadai kada a roƙi wani ba shi ba daga nan sai Ikrima ya ce abinda kuwa duk ba zai amfane ni ba irin wannan matsayin ina cikin ruwa yanzu ina cikin bala'i to bai ga dalilin da zai sa in na kubuta kuma in bauta masa ba in dai har babu abinda zai tserar da ni sai ikhlasi a ciki to shi ya kamata ya rike kuwa tun daga wannan lokacin sai ya fasa magudin da zai yi da aka samu jirgi ya samu abin nan sai ya dawo ya je miƙa kansa ya musulunta kuma aka karɓi musuluncinsa to haka ga hatta su sun san cewa babu abin da zai fitar da su idan suna cikin takuruwa sai addu'a kuma Allah yana sauraron addu'a su lokacin da za su yi shine ma'ana amman yujibul mutarra al-mutarra nan musulmi ne ko ba musulmi ba wanda yake cikin ittirar ubangiji yana karba addu'arsa to amma mu saboda jahilci da rashin sanin girman Ubangiji da rahamarsa da tausayinsa ga bayansa, lokacin da za mu shiga mutsuwa maimakon mu rike Allah sai mu rike wani Allah. Shi ne malam yake cewa wasu Allah ta'ala yana karɓa addu'arsu saboda larurar da suke ciki, matsuwar da suke ciki, wa iqbaluhu ala Allah, da kuma yadda zai fuskanci Allah. Wanda yake cikin matsuwa to ya fi yin ikhlasi in ya tashi addu'a, domin a lokacin yana buƙatar Ubangiji ya yi masa, don haka zuciyarsa za ta koma ga Allah gaba ɗaya. Wanda yana daga cikin sirrin da yake sa ake karɓar addu'ar al-muttar, domin a cikin matsuwa yake, saboda haka addu'arsa ya fi tsayawa ya yi ta da ikhlasi da halartowar zuciya. Aw hasanatun taqaddamat minhu, ko kuma yayi ayyukan kwarai, yayi aikin lada, yayi aikin alkhairi wanda Allah yake so. A dalilin wannan aikin da yayi na alkhairi yasa idan yayi addu'a sai a karɓi addu'arsa. Shi yasa ake tawassuli da ayyukan alkhairi. In kayi aikin alkhairi kayi tawassuli da shi, ya Ubangiji na taɓa yin abu kaza saboda kai, Allah ka sani ba don wani ne wannan aiki ba sai don kai, Allah ka dubi wannan aiki ka biya mun bukata ta iri kaza kaza, ko kuma ka yaye mun damuwa ta iri kaza da kaza. Mun san hadisin ashabul raqib, Allah ya ce inna ashabal kahfi war raqib. Ashabul raqib su ne waɗannan mutane guda uku waɗanda suka shiga kogo, kogon ya rufe da su, sai suka ce wa junansu, to babu abinda zai kubutar da ku daga cikin wannan bala'in, sai kowa ya tuna aikin da ya taɓa yi wa Allah, aikin lada, aiki managarci da ya taɓa yi tsakaninsa da Allah, ya yi tawassuli da wannan aiki. Saboda haka suka yi tawassuli da ayyukansu. Wani ya yi tawassuli da biyayyar da ya yi wa mahaifansa, wani ya yi tawassuli da irin yadda ya gallabi zuciyarsa, ya fi ƙarfin sha'awarsa saboda Allah. Ɗayan kuma ya yi tawassuli da irin yadda ya riƙe amana. Wannan abubuwa duk ayyukan alkhairi suka taɓa yi, ba a lokacin suka yi su ba, amma ayyukan alkhairi ne da taqaddamat, a baya suka yi, don haka suka yi tawassuli da waɗannan aiki. Kowannensu ya yi addu'a ya ce, Allah ka sani ba don kowa, Allah ɗin don kai na yi wannan aiki ba don wani abu ba, Allah kam ya yi mana wannan baƙin ciki ko wannan damuwar da muke ciki, dutsen sai ya buɗe amma ba za su iya fita ba, na biyunsu ya yi sai ya ɗan ƙara buɗewa yadda ba za su iya fita ba, har na ukunsu ya yi shi kenan, sai dutsen Allah ta'ala ya murginar da shi, ƙofar kogo ta buɗe, duk suka fita, kowa ya kama gabansa. Kaga anan Ubangiji ya karɓa addu'arsu. Saboda me? Saboda hasanatun taqaddamat. Sannan za ka iya aikin alkhairi a nan take ka yi tawassuli da aikin alkhairinka. Ka karanta alƙur'ani, bayan ka gama karatun ƙur'ani ka ce, ya Ubangiji, in dan kai nayi karatun nan, dan ka sanya karatun alƙur'ani ibada ce, don haka na karanta alƙur'ani saboda kalmar ka ce, saboda maganar ka ce, zancen ka ne, ya Ubangiji, bukata ta iri kaza ka biya mu. Wannan shine ma'anar tawassuli da alƙur'ani. Ba ka je ka ba wasu kuɗi ba, ka je ka kwanta ka ce ka ce a sauke ma alƙur'ani. Na farko ka ga ibadar ba kai kai ba, wani ne ka ce ya yi. Sannan na biyu, shi kuma bai yi ba don Allah, saboda ka biya shi zai yi. Ka ga ba zama ibada ba, kai ba kai kai ba, shi kuma ba ibada yi ba. Amma in cewa kai wani tayani da addu'a, ka bar shi tsakaninsa ne da Allah, alƙur'ani zai karanta, sallaci zai yi da cikin dare ya yi maka addu'a, a tasbihi zai zikiri, zai sadaka, zai duk dai abin da ya ga dama ya ji. Amma ka ce ga kuɗi da Allah a karanta alƙur'ani a mun sauka, to kun sauka daga layi kai da shi, kai ka sauka shi ya sauka, ba muradi kuka yi sauka ba. To mutane sai maimakon abin mai sauki ne, kuma ba zai gagari kowa ba, shi ta addu'a da hasana ko da karatun Qur'ani, da annabi ya ce iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi, ba wai sharadi bane sai an sauke. Sanda annabi yake faɗa musu wannan hadisin, alqur'anin ba bai gama sauka duka ba, alqur'anin ba bai gama sauka ba, bare a ce an yi sauka. Saboda haka abinda ya sawwaka da zaka karanta na ibada, ka roki Allah da wannan karanta, shine abinda ake nufi, ba sharadi bane sai an sauke. To sai suke ganin in aka yi daga bakara zuwa nasi, to Allah ya fi karɓa addu'a. Amma in ga za a yi suratul bakara ita kadai ko suratul kafi ita kadai, to akwai matsala. Saboda ka in ya bayar inda za a ce ai ba a kammala ba, sai ya ga cewa to da saura Allah ba zai karɓa ba. Ina aka faɗa haka? Sannan aka zo ana yin ojoro a cikin karatun Qur'anin ma. Wai a karatun saukar sai an yi kama-kama, kai ka karanta izu, wanda ya karanta izu kuku 60 ko kuku 30 ko izu biyu, sai a ce wa Allah an sauki. To kaga ana in saukar sharadi ce ba a samu saukar ba, kowa izu biyu ya karanta, don haka izu biyu aka samu. Don Allah ta wa'an laysa lil insani illa ma sa'a, kowa da aikinsa ake masa abin nan. Na karanta izu biyu, ka karanta izu biyu, izu biyunka naka ne, na biyu na nawa ne. Allah ba zai haɗo da na wancan ya haɗe ya ce kun yi izu 60 ba. To wai ai kamar shi Ubangiji sautin yake so ya ji sautin duka Qur'ani, shi kenan. Ibada ce, ibada kuma ana so kowa ya yi karan kansa. Wannan shi ne abin da ake nufi da a karanta alqur'ani a roƙi Allah da shi. Yayin da kake son mutum ya yi maka tawassuli da aikinsa na da'a, ba sai ka shaɗanta masa ga irin nau'in aikin da kake so ya yi ba. Babu laifi ka nemi mutum ya taya ka da addu'a, wannan ba haramun ba ne, ba laifi ba ne. Sahabbai da yawa suna zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ya Rasulullahi kai mana addu'a kaza-kaza, ba laifi ba ne. Amma wannan ba zai hana kai ma ka yi addu'a ba. Yana yi maka kai ma kana yi. To in kana cikin matsuwa, to kai ka fi kusa da a karɓi addu'a, ka sama da shi da ba a cikin matsuwar yake ba. Kaga ashe kai ne kake kusa da ka ƙwanƙwasa ƙofar Ubangiji a buɗe maka sama da shi. Amma kana ga kamar shi ne zai iya fi kusa da a karɓi addu'arsa ba taka ba. To shi ne malam ya ce aw hasanatun taqaddamat minhu, ko wani aikin lada da ya taɓa yi. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. Ubangiji ta'ala ya sanya karbar addu'arsa ta zama godiya ce, li hasanatihi, ga wannan aikin ladan da yayi. Ubangiji ya yi haka dan gode masa bisa abin da yayi a baya na aikin alkhairi. Hausa dafa waqta ijabatin, ko kuma yayi addu'ar daidai lokacin da idan kai addu'a ana karba. Saboda haka ga lafazi ne nabawi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar, bayan wannan kuma ya dace da lokacin da ake karbar addu'a, haka sai addu'ar ta fada a wannan bigire, sai Ubangiji ya karbe ta. Fa ujibat da'watuhu, sai aka karba addu'arsa. To kaga anan yayi addu'a da lafazin da ya dace ya addu'a da shi, babu ƙetare iyaka, babu shirka a ciki, babu bid'a a ciki, ya kunshi yabo da kirari da godiya da jinjina ga Ubangiji. Sannan bayan wannan ya kunshi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko ya kunshi ismullahi al'azam. Sannan kuma ya hada da shi kansa mai addu'a yana cikin takuruwa da matsuwa, ko kuma ya fuskanci Allah da zuciyarsa gaba daya, ko ya taba yin wani aikin alkhairi wanda a dalilin wannan alkhairi Allah zai karba addu'arsa, sai Allah ya karba addu'arsa. Sai wani yayi zaton ai lafazin da ya amfani da shi kawai shine dalilin, shine sirrin da yasa aka karba addu'arsa. Dan haka sai ya dauki addu'ar ya ce zai yi, amma ba tare da la'akari da duk wadancan abubuwan ba, to sai ga ba karba addu'ar ba. To sai ya samu ɗumin wucewa da rikicewa, ya wannan yayi addu'a da wannan lafazin an karɓa, ni nayi ba a karɓa ba, me ya faru? bai bincika ya ga sirrin da yasa aka karba ba ba a lafazin kawai yake ba na'am lafazin yana cikin sirrin amma ba shi kadai bane wani bangare ne na sirrin ya zo da wani bangare bai zo da sauran bangarorin ba bai zo da sa'irul baqiyatul jawanib din ba mallan sai ya mana misalin wannan da mutumin da ya amfani da wani magani mai amfani a lokacin da ya dace lokacin da ake so a sha maganin ya kula da lokutan da aka ce a sha maganin ana so a sha sau biyu ko sau uku a sha da safe ko in za a kwanta ko a sha kafin a ci abinci duk ya kula da waɗannan alal wajhi allazi yanbaghi bisa fuskar da ta dace ya sha shi ba da yawa ba ba kaɗan ba ya sha shi tsakatsaki ya sha shi yadda dai aka yi masa bayanin yadda ake shan magani ya yi amfani da shi haka ya samu sauki sai wani shi ma ya ji labarin wannan magani shi ma kuma gashi yana da irin wannan damuwa sai ya ɗauko maganin amma shi fa bai kiyaye da waɗannan dokokin ba sai ya sha maganin sai ya zama masa matsala ko kuma koda bai zama masa matsala ba sai buƙatar tibiya saboda da farko shi abin da ya zato shi ne wannan maganin a karan kansa ba tare da la'akari da wasu dalili abubuwa ba shi ne zai sa ya samu waraka ya samu amfanin magani wanda kuma an san ba haka bane sautari magani cuta mutane biyu masu cuta iri daya su yi amfani da magani iri daya ɗaya ya warke ɗaya kuma ya kasa warkewa saboda wasu dalilai da suka sa bayan amfani da maganin wannan na farko maganin ya masa amfani wasu dalilai kuma suka hana maganin ya yi ma wannan amfani duk da sun yi tarayya a magani iri daya idan wannan abu ne da muke gani muke ji muka san da shi muka yarda to haka ita ma harka addu'a take za a iya amfani da lafazi daya wani yayi bukatar sa ta biya wani kuma yayi bukatar tasa ba ta biya ba dan shi mun sha magana akan ansar addu'a wasu abinda suke fahimtar ansar addu'a su ce Allah ka bani kaza kuma yaga ya samu abin ba da jimawa ba wannan shine ansar addu'a wannan ɗaya ne daga cikin nau'in ansa addu'a ba wai ba ansa addu'a bane wannan ansa addu'a ce ka ce Allah kasuwanci na Allah ka haɓaka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci dan kasuwancin sa ya haɓaka Allah ya karɓi addu'ar sa ko aure yake nema Allah auren wancan da nake nema Allah ka tabbatar min da shi daga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ana ta farautarsa ana ta nemansa ya zo ya yi maza-maza-maza ya fito mana a ɗaura aure wannan addu'arsa ta karɓu amma kar a ɗauka kawai ita ce karɓuwar addu'a wannan ne kawai karɓuwar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa guda uku kuma duk suna cikin karɓuwar addu'a ko dai a karɓi addu'a ta haka kamar yadda muka faɗa ka samu abin da kake so ba jimawa ko kuma Ubangiji ta'ala ya kade maka wata musiba a dalilin wannan addu'a baka samu abin da kake so amma akwai wata musiba da ta jirka ko ka baka san da ita ba baka ganin ta baka san da zaman ta ba wannan addu'a ta yi amfani a kawar maka da wannan musiba dan kawar maka da musibar yafi abin da kake nema sai ka rika ganin kamar ba an sa ba wanda ba dan wannan addu'ar ba musiba in ta same ka sai ka gama cikida da rawa sai ka gama cikida da karatu to amma Ubangiji sai ya saurari addu'ar taka sai aka baka wani abin da yafi abin da kake roƙa baka sani ko Ubangiji ya aje maka ita ranar gobe kiyama ka danta a cikin mizanin aikinka ko Ubangiji ya barka saboda yana son ya yi ta baka lada kai ta yi dan kai ta addu'ar kana samun lada dan annabi ya ce addu'a wa ibada haka ne saboda haka duk sanda ka ce ya rab urzuqni kaza 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 sai a baka lada duk sanda kai addu'ar sai a baka lada kana ga kamar ba ansa alhalin kuma ana ta tara maka lada a dalilin addu'ar haka Ubangiji sai ya jinkirta maka karbar addu'ar dan a tara maka kana da buƙatar wannan hasanat din sai a tara maka su annabin Allah annabi Ayyub shekara nawa yayi cikin bala'i da cuta ba a karɓi addu'a sai bayan shekara 18 bayan shekara 18 duk mutane sun kaurace masa sai wasu mutum biyu daga cikin ƴaƴan baffanninsa sai kuma matarsa, har ma ɗaya daga cikin su biyun suna hira, sai yake cewa kai anya ko Ayyub bai yi wa Allah wani laifin da yayi girma har yanzu ba a karɓi addu'arsa ba. Sai lalle mu bincike shi ko dai akwai wani abin da yayi wa Allah babba. Shekara 18 yana cikin bala'i, kuma annabin Allah ko ba za ka ce baya addu'a ba. Shi ne suka je suka tambaye shi, yace to a gaskiya shi bai tuna wani abu da yayi wa Allah wanda zai ce shi ne ya sa Allah ya yi masa wannan jarraba. Abinda zai iya tunawa yana yi, ya san idan ya wuce mutane biyu suna rigima, ɗaya yana ƙoƙarin ya yi rantsuwa a dalilin wannan rigimar, sai ya je ya nemo wasu kuɗi sai ya zo ya bashi ya lallashe shi kai ya yi wannan rantsuwa. Irin ya rantse ba zai sake kula shi ba, kamar kula wallahi ba zai sake kula ka ba. To in ya kula cewa abin zai kai haka, sai ya je ya nemo su kuɗaɗe da zai yardar da wannan mutum ya bashi ya roƙe shi kai ya yi wannan rantsuwa, ya hana shi rantsuwa. In akwai wani laifi to wannan ne, kaga wannan ai ba laifi ba ne, hasana ce. To sai wata rana sun fita da matarsa bayan gari, zai kewaya, ta bashi ya shiga can yayi addu'a. Yayi addu'a, rabbi anni massani adur wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adur wa anta arhamur rahim. Lokacin da Ayyuba ya kira ubangijinsa yayi addu'a, sai ubangiji massani adur, ka duba ma lafazin da yayi amfani da shi, massani adur bai ce ka shafe ni da cuta ba, ka dora min bala'i, sai ya ce massani, ka san mas a dan shafa ka haka, shekara 18, amma yana cewa massani adur, wannan al'adab ma Allah, al'adab ma Allah ce cuta ta shafe ni, ba ka shafa min cuta ba, Allah cuta ta shafe ni, ma'ana dan shafarsa ta yi ba damƙarsa ta yi ba. Wa anta arhamur rahim, ka fi kowa tausayi, kamar yadda annabi Ibrahim ce idza maridtu fa huwa yashfi, kaga sai jingina wa kansa rashin lafiya, bai ce wa idza amrattani ko wa idza amradani fa huwa yashfi, sai ce wa idza maridtu idan na yi rashin lafiya, sai ce shi ne yake warkar da ni. Duk wannan ba ta sa ya rika ganin Ubangiji ba ya da tausayi ba, bal ma yana ganin Ubangiji ya kowa tausayi. Wa anta arhamur rahim, to anan ne Ubangiji ta'ala ya masa wahayi, urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab. To lokacin da ya fito ya warke kamar bai taba cuta ba, ya ma fi da kyau, yana zuwa matarsa ta gaji da jira, sai ta ga mutum kyakkyawa lafiyayye ya zo, sai take tambayarsa Allah baka ga Ayyuba ba, bata gane shi ba, dan ta ga yadda ya shiga da irin yadda jikinsa yake da kamanninsa, cuta ta cuta cikin ya kanjami, sai ta ga mutum lafiyayye kyakkyawa, tace baka ga Ayyuba din nan ba wanda ba shi da annabin Allah din nan da yake cikin bala'i, baka gan shi ba, sai ya ce mata aini ne, ta ce ka ga bawan Allah kakka yi min izgili, kakka yi min wasa, ni da gaske nake tambayar ka, ya ce aini ne, ta ce kamanninka ya yi kama da shi lokacin da yake da lafiya, ba bayan ya samu wannan, ya ce da ita shi ne Ubangiji ne ya ba shi lafiya. A shayin shekara 18 Ubangiji yana jarrabarsa, bai daina addu'a ba, yana ta yi. Shekara nawa annabi Yaqub ya yi yana cikin tashin hankalin rashin ɗansa Yusuf? Wajen shekara 30. Amma me yake ce wa ƴaƴansa, idhabu wa tahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. dukkan wannan shekaru 30 da aka dauka bai fidda rai ba. Yace ku je ku binciki labarinsa. Ku nemi labarin Yusuf da dan uwansa. Kada ku fitar da tsammani daga rahmar Allah. Ba mai fidda rai daga rahmar Allah sai kafiri. Ba mu'mini ba. Mu duba gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa aka yi wa matarsa mafi soyuwa cikin matansa bal cikin al'ummarsa gaba daya mafi soyuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha aka yi mata kazafi kwana nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi wata daya cir Madina ta yi duhu irin hankalin kowa a tashe yake in banda na munafikai a lokacin suka samu wata dama suka ringa yada jita-jita cewa gashi nan saboda gidan sama yana cike da kazanta wahayin ma ya dakata an daina ma dan Jibril wannan watannin gaba ɗaya Jibril bai zo ba a lokacin ba za ka ce Aisha ba ta addu'a ba Allah ya fitar da ita ba za ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'a ba Allah ya fitar da shi daga wannan damuwa da yake ciki ba za ka ce mu'minai ba ta addu'a ba suna yi amma a lokacin Ubangiji akwai abin da yake nufi Aisha radiyallahu ta'ala anha ce ni abinda nake ban taba tsammanin waye ya sauka ba saboda ni wanda yadda bayan Allah suke rena kansu duk da matsayin da suke da shi a gaban Allah amma ba sa daukan cewa su wasu ne ce ban taba zaton wai a kaina wahayi zai sauka Allah ya turo da mala'ika Jibril bin fawqi sab'i samawat saboda ni tace ina dai zaton ko watakila Annabi yayi mafarki a cikin mafarki a nuna masa amma ba Jibril ya zo ba yace ba na zaton a kaina Allah zai saukar da ayoyin alqur'ani da za a yi ta karanta su har tashi alkiyama to amma me ya faru Jibril din da ya zo ayoyin ne suka sauka ayoyin 16 suna wanke Aisha radiyallahu ta'ala anha suna ɗaukaka matsayinta suna koyarwa al'ummar mu'minai ladabi da tarbiyya Allah ya bude su da cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum ubangiji ya ga kakku dauka sharri ne alkhairi ne sauraka ubangiji zai iya dakatar ma da karbar addu'arka saboda ai ta tila maka alkhairi kai kana zaton kamar abun ya haka kaga jahili ne zai rika ganin cewa ai kun yi ta addu'a har yanzu Allah bai karba ba saboda ga matsalan nan dai a mu'mini baya haka wanda duk ya san irin waɗannan bayan Allah da matsayinsu da suke da shi gurin Allah amma Ubangiji ta'ala ya jinkirta karbar addu'a su saboda wasu dalilai kaga babu wanda Allah ta'ala ba zai yi haka ba haka Ubangiji ya iya yin wannan ko ya musanya ko ya musanya maka da wanda yafi wanda ka roka kana iya ka roki abu Ubangiji ya san da cewa abin nan in ya baka shi matsala ce sai ka da kana da nasani Ubangiji sai hana ka wannan dan ya baka wanda yafi wannan kai baka sani ba kana zaton abin da kake so shine alkhairi amma ba shine alkhairi ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kuna iya san abu sharri ne kuna iya kin abu kuma shine alkhairi dan me saboda Allah shi ya sani ku ne ba ku sani ba ya san abin da ba ku sani ba kana san wance da aure kana ga duk duniya ba kamar ta zaka iya jefa kanka a rijiya ko zaka iya kashe kanka saboda ita amma baka sani ba cewa in ka auri wannan za ta zama maka bala'i a duniya a rayuwarka za ta iya raba ka da kowa in kana da wadata za ka iya tsiya cewa saboda ita za ta iya raba ka da addininka da danginka Ubangiji ya san wannan kai baka sani ba saboda haka kai ta roko Ubangiji sai ya hana ka saboda a baka wata mumina mai tsoron Allah saboda wani lokaci za ka ga baka samu abinda kake so ba amma kuma Ubangiji yana nufin canza maka shi ka ga ba duk sanda kai addu'a baka jita a hannu ba za ka dauka cewa ubangiji bai karba addu'arka bane indai kai mu'mini to kanka fitar da rai ka ci gaba da yi shi ne mala yace wannan mahallin mutane da yawa na kuskure anan su dauka lafazi shi kadai shi yake sa karba addu'a da haka kawai in yana son addu'a mala ina cikin matsala kaza a gaya min addu'a da zan rika yi wannan kawai zai tambaya tare da cewa bayan addu'ar da zai yi akwai yanayin da ake so ya yi ta ciki idan da shi mai laifi ne ya tuba ya koma ga Allah in cin haram yake ya daina cin haram wani ma azzalimi ne amma so yake a bashi addu'ar da Allah zai rufa masa asiri akan zaluncinsa shi yana addu'a wanda ya zalunta can shi ma yana addu'ar duk sanda ya tashi addu'ar addu'ar da wanda aka zalunta ta fita shi hawa sama ta je ta rugurguza tashi ubangiji ba shi alkawarin cewa sai ya daukaka babu shamaki tsakanin addu'ar tsakaninsa da addu'ar wanda aka zalunta ba taqu da'watal mazlum fa inna laysa bayna Allah bayna wa bayna Allah hijab ba shamaki kuma ubangiji yana daukan ta alal ghamam akan girgije sama da ita ubangiji ya ce wa izzati wa jalali la ansuranna walau ba'dahi na rantsi da izzata da girma na sai na taimaka masa ko ba yanzu ba kaga shi yana addu'a asirinsa ya rufu yayi zalunci Allah ya rufa masa asiri ka a gano shi ko ka a kwato mai haƙƙi haƙƙinsa shi ko mai haƙƙi yana addu'a Allah ya karɓa masa haƙƙinsa haka addu'ar wanda aka zalunta ba za ta bar wannan addu'a ta je ko ina ba mala yace wa min hada annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi ittirarin inda qabrin fayujab yana daga irin kurakuran da mutane suke yi wani zai je gindin wani kabari yana cikin matsuwa ya daga hannu ya roki Allah a gindin wani kabari sai Allah ya karba addu'arsa saboda matsuwar da yake ciki sai ya zata saboda kabarin da aka karba zai daina bada labari aini da na samu matsalar nan ban samu fita ba sai da na je gaban waliwa ne kabarin makabartar waliwa ne na yi addu'a sannan na samu abin nan don haka sai a riƙa yin zuga ana zuwa wannan makabartar ana roƙon Allah a wajen wannan makabartar ana zaton ita wannan makabartar take sa a karɓi addu'a wanda ko ba haka bane istirar ɗin da yake ciki da matsuwar da ta yake ciki ita ta sa ubangiji ya karɓa ba dan ya zo gindin kabari ba amma sai ka ga ta a cikin tarihin wasu mutane sai ka ji ana cewa wane saboda falalarsa yujabu du'a'u inda qabrihi ana karɓar addu'a in aka yi a gindin kabarinsa wannan kuskure ba dan a kabarinsa ne ba dan an yi ta a gindin kabarinsa Allah ya karɓa ba ya karɓe ta ne saboda shi mai addu'ar yana cikin matsuwa wannan yanayin da yake ciki yana daga cikin dalilan da suke sa Allah ya karɓa addu'ar mutum fa yadhunnu al-jahilu anna sirra lil-qabr sai jahili ya zata cewa sirrin yana tare da kabarin wannan walam ya'lam anna sirra lil-ittirar bai san cewa matsuwar da shi wannan mutum yake ciki ba ita ce sirrin wasidqal laja'i ila Allah da kuma gaskiyar komawa da neman mafaka a wajen Allah fa idza hasala zalika fi baitin min buyutillah idan mutum yaje yayi addu'a a ɗaya daga cikin dakunan Allah wato a cikin masallaci kana afdala wa ahabba ila Allah wannan afdala wa ahabba ba a babin ta take ba domin ba a yin addu'a ka roki Allah dan kana gindin wani kabari wannan ba abu ne mai kyau ba abu ne da aka ce ana san shi ba ballantana addu'a a masallaci ta zama afdalu wanda ya zama fihi fadl wa hada fihi fadl lakin hada afdalu ko hada yuhibbuhu Allah wa hada yuhibbuhu Allah wa hada ahabbu ila Allah a Laraba sukan yi amfani da af'alut tafdil ba dan suna so su fifita tsakanin abubuwa guda biyu ba dan sun yi tarayya a sifa daya kamar yadda Allah yake cewa Allahu khairun amma yushrikun shin Allah shine mafi alkhairi koko abinda suke shirka. Abinda suke shirka ba alkhairi kwata kwata a cikin sa. Saboda haka wannan afdalu tafdil laysa fi min babihi. Kamar mutun ne ɗaya fasiki, ɗaya salihi, sai a tambaye ka waye yafi wani, da waye kamata in yi abota, sai ka ce a fulanun afdal, wane shi. Kaga ka tabbatar masa da fadl, amma ba wai kana nufin shi ma fasikin ba yana da fadl. Saboda haka wannan shi ne afalu tafdil a nan, amma kan mu fahimta cewa addu'a a gindin kabari shi ma wani abu ne da Allah yake so, sai dai ya fi son wannan. A'a. Ba a ce dan ka je makabarta ka roƙi Allah saboda makabarta, sai dai kai masa roƙon Allah shi na cikin kabarin, wanda ita ce sunna, shi ne yake cikin kabarin ka roƙa masa Allah, wanda ita ce abinda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta koyar da mu, cewa in ka je makabarta ka roƙa wa na cikin kabarin rahama da gafara da afuwa, amma ba su ka roƙe su ba, ko ka ce a nan gurin za ka yi roƙon Allah, in za ka yi roƙon Allah sai ka je masallaci ka yi nafila, ka yi addu’a, ka karanta ƙur’ani ka yi addu’a, wannan shi ne ya fi. Mala ya ce
wal’ada’iyyatu wata ta’awudhatu bi manzilati silah, wassilahu bi daribihi la bi haddihi faqat, fa mata kana silahu silahan tamman la afata bihi, wasa’idu sa’ida qawiyyin wal mani’u mafqut, hasalat bihi nikayatu fil adu. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الدائي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر
ما لا يجي فصل والأدعية والتعوذات الدعاء إذا نيمان سري أوجن الله بمنزلة السلاح matsayinsa matsayin makami ne. Wassilahu bi daribihi la bi haddihi, makami kuma na amfani bi daribihi, gurgudan shi mai rike da shi yana duka da shi, ba wai gurgudan kaifinsa ba, wato amfaninsa ya dogara da mai rike da shi yayi duka kai duka da shi, ba wai ga kaifinsa kawai ba. Fa mata kana silahu silahan tamman, duk sanda ya kasance makami makami ne cikakke, la afata bihi, bai da matsala, wasa'idu sa'idan qawiyan, sannan hannun wanda yake dauke da makamin damtsansa damtse ne mai karfi, wal mani'u mafqudan, sannan abinda zai hana amfanin shi wannan makamin babu shi, hasalat bihi nikayatu fil adu, to sai kaga makamin ya ji gata abokin gaba. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha, amma duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan uku, takhallafa ta'sir, sai kaga makamin bai tasiri ba. Saboda haka dan wani rago ya rike makami, ko wani mai a ce misali takobi ne, amma a hannun wanda yake da shanyayyen hannu, kaga ba zai amfani ba, ko mun kaifinsa dan ba zai iya dagawa ba, ba zai iya bugawa ba, ko kuma mutum ne mai rauni, ko ya daga ya sara, ba zai yi tasiri ba saran da yi, saboda sara ne na mai rauni, ko kuma shi wanda aka kai wa saran yana da abin da yake kare karfe da shi, wato ya rike garkuwa, ko ya sa hular karfe, sai da ko ka sara makamin, wannan hular ba za ta bari kamin ya ratsa kan ba, ko wannan silken da yake kirjinsa ba zai bari makamin ya soke shi ba, to kaga ko da makami na da kaifi, amma a nan an samu mani'i, an samu wani abin da zai hana makamin ya yi tasiri. To haka addu'a take, ita kadai lafazinta da kyansa ba shi kadai ba ne, duk da ana bukatarsa, kamar yadda makamin ana bukatar sai ya zama makami ne lafiyayye, to haka nan shi ma lafazin addu'ar ana bukatar sai ya zama lafazi ne lafiyayye, ba dake da shirka ba, to tare da wannan kuma ana bukatar shi wanda zai rike makamin ya zama shi ma lafiyayye ne, haka nan wanda shi ma zai addu'a. Sannan abu na uku, ana bukatar ya zama babu abin da zai kawo cikas ga makamin, to haka ita ma addu'ar ana buƙatar kada a samu abin da zai kawo addu'ar cikas. To in aka samu sharuɗan nan uku sun cika, to addu'a sai ta yi tasiri. Kamar yadda in aka samu makami lafiyayye ya cika waɗannan sharuɗan sai ya yi tasiri. In aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan makamin ba zai yi tasiri, ba haka ita ma addu'ar ba za ta yi tasiri ba. Fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghayra salih, in ya zan addu'ar ita karan kanta ba ta dace ba, saboda addu'a ce ta bid'a ko ta shirka, ko addu'a ce akwai i'tida, akwai wuce iyaka a cikinta kamar yadda muka yi bayani a baya. Aw ad-da'i lam yajma bayna qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a, ko mai addu'ar lokacin da yake addu'ar bai hada harshensa da zuciyarsa ba, to da harshe kawai yake furta abin amma bai je zuci ba, ba ikhlasi. Aw kana thamma mani'un min al-ijaba, ko yanzan akwai wani abin da zai hana a karba addu'arsa saboda azzalimi ne ko matuci ne ko haram yake ci, misali lam yahsul al-athar, to ba za a ga alamar karbar wannan addu'a ba, ba za a ga tasirin ta ba. To ita haka addu'a take, saboda haka ashe kaga irin haka ba ma kowa ne zaka ce mun yi maka addu'a ba, sai wanda ake ga alamun salahi tare da shi. Amma wanda yake a addu'a tashi zai hada da shirka, zai hada da bid'a, ko kuma shi a karan kansa babu kyakkyawar alaka da ubangijinsa, wace irin addu'a to zai maka? Ko ka ce yayi maka zai yi ne amma bai cika sharuɗan a karɓi addu'a irin wannan ba. To wannan shine abin da Ibn Taymiyyah a Ibn Qayyim yake nuni zuwa gare su, kuma lokaci yayi za mu tsaya a nan. Fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya tada mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wani yana tambaya game da abinda na faɗa na ce ashabul raqib, ban ce ashabul kahfi ba. Kissa da na bayar ba ta ashabul kahfi ba ce ko? Kissar kissar da na bayar ba ta ashabul kahfi ba ce, amma na kira su ashabul raqib. Allah ya ce inna ashabul kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Allah ya hada inna ashabul kahfi war raqib. Ashabul kahf su ne wanda aka ba da kissar tasu a cikin suratul kahf, shi yasa ake kira suratul kahf. Su ne waɗannan matasa waɗanda suka shiga kogo, suka guje wa mutanensu saboda bautar wani Allah da suke yi da zalunci, suka shiga kogo Allah ta'ala ya jefa musu bacci ko? Waɗannan su ne ashabul kahf. Ashabul raqim kuma ba wai su bane, su kuma wani ne daban. Wannan kissar da muka faɗa mutum uku ɗin nan, kamar yadda ya zo a ruwayat Tabarani, annabi da ya tashi faɗarsu sai ya ce wa hum ashabul raqib. Saboda haka waɗannan su ne ashabul raqib. To su ɗauka ashabul kahfi war raqib ɗin duk mutane ɗaya ne. Ashabul kahfi su ne waɗannan. Ar-raqim kuma malaman tafsiri sun yi ta kawo abubuwa a gurin. Wasu ce ar-raqim shi ne allon da aka rubuta sunayensu a jiki. An rubuta sunayensu da abin nan da sauransu shi ne ar-raqib ɗin. To amma in aka samu hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya raba duk wata takaddama da malamai za su yi ta yi da takaddama wajen fassarar aya. In an samu hadisi, hadisi kuma ya tabbata sanadi mai kyau, wani hadisi akwai shi a cikin Mu'jam at-Tabarani, kuma Annabi ya kira waɗannan ashabul raqib. Saboda haka ar-rajih ashabul kafi su ne waɗancan, su kuma wannan ar-raqib su ne waɗannan mutane guda uku wanda suka shiga kogo ya rufe da su. To shi yasa da na tashi nace ashabul raqib, ba wai ashabul kahfi nake so in faɗa ba, nayi tuntuban harshe. Ashabul raqib wasu ne daban, su ne waɗannan mutanen uku. Wannan yace idan mahaifi ya yi ma manyan ƴaƴansa kyaututtuka kamar ta gidaje, amma bai yi wa ƙananan ba, kuma ya rasu ba abin da ya bari sai waɗannan gidajen, su kuma ƙananan ya zama na ba su da komai da za su gada daga wajen mahaifinsu, to a iya tayar da waccan kyauta? Abinda malamai suke cewa idan kyauta da mahaifi zai yi wa ƴaƴansa za su yi gadansa, ko za su yi sama da sulusun gadansa, to wannan ba za ta yiwu ba, dole za a dawo a raba gado, dan asali zalunci yayi. ya bawa waɗancan ya hana waɗannan, ba ita ce kyautar da annabi ya ce la ashhadu la ashhadu ala zur ba, irin wannan kyautar ce aka zo a annabi ya shaida akan ta, duk da ma hadisin bai nuna mana cewa ta cinye duka gadan ba, annabi ya ce ni ba zan yi shaida akan ƙarya ba, to wannan kyautar ƙarya ce, saboda haka za a tashe ta a raba gado. Sannan wannan shi kuma yana tambaya ce hadisin mutumin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halaka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me ya halakar da kai, ya ce ya zo ya zai kewa matarsa a watan Ramadan da rana, a zuwa ƙarshen hadisin ya ce a cikin hadisin bai ji an yi a maganar hukuncin matar ba sai mijin shi kadai, to me ya kafararta, ko hukuncin saduwar da ya yi da ita? To anan malamai jumhur abinda mafiya yawan malamai suke karkata gare shi shine cewa hukuncin su daya, abinda aka gaya mata shine za a gaya mata, abinda aka gaya masa shi za a gaya mata, suka ce su an takaita magana a kansa dan shi ya zo ya kawo kansa ya yi magana, amma wannan baya hana ita ma in labarin ya je mata ta nemi sanin ta nemi dabbaka wannan hukuncin, kuma abinda aka gaya masa shine hukuncinta, in ba za ta iya yin wannan ba ta yi wannan, in ba za ta iya wannan ba ta yi wannan, in ko kula shi mutumin a ƙarshe ma ai ba ɗaya da ya yi cikin kafaran ma, an ce ya azumi shahare ne muta tabi aini, ya ce bai ya jefa shi cikin matsalar ba azumin ba, wanda ya kasa na wata ɗaya kuma ya ce ya yi shahare ne, aka ce yana da raƙaba ya ce bai da raƙaba bai da baiwa, aka ce ciyar da miskini 60 ya ce bai da abin da zai basu, bai da abincin da zai basu, annabi ya shiga ya kawo masa sa'i 60 ya bashi usuki guda ya bashi na dabino, ya ce ka je ka ciyar a unguwarku, ya ce to ai duk unguwarsu ba su laka irinsa, annabi ya yi dariya har aka ga fiƙoƙinsa ya kyale shi, kaga an yarje masa ya je ya ci kayansa, saboda haka shi wannan ta zama gobarar titi. To wasu malaman suna ganin hukuncin ta hukuncin hukuncin sa hukuncin ta, wasu kuma suna ganin a'a shi ya shafa, tunda dukkan hatta abinda aka ba shi ciyar shi aka ba ce gana ta ba, da haka wasu daga cikin malamai kaɗan suna ga kafara ce bai kamata ya kiyasi a kan, ta haka shi ne ke da iko sama da ita, to kuma haka shi ya ja ta kuma ta masa biyayya inda bai dace ba, da haka shi abin ya shafa ba ita ba, wannan ra'ayin yana da ƙarfi don babu wani nassin da yake nuna an umarce ta sai dai a yi hasashe, kamar yadda muka faɗa a ce tunda shi ya zo ya kawo kansa to ita ma ya shafe ta a iya zuwa a gaya mata, amma babu da nassin da yake cewa in ka je ka gaya matarka ita ma akwai kafara a kanta. Wannan ya ce ta ce ita matar aure ce tana da 'ya'ya 11, kishin za ta iya yin allura domin ta dakatar da haihuwarta saboda ta gaji wato ta galabaita wajen haihuwar, in ta yaka babu laifi, babu shakka duk abinda zai zama akwai zarar akwai cutarwa ga uwa ga mahaifa, to musulunci baya matsawa a kai, musulunci yana cewa ai abinda aka san ba, amma in ya zamana ta kai matsawar da idan ta yi ciki sai ta wahala wajen haihuwa sai ta galabaita sai an yi kama abin da rai, to wannan ba a matsa mata cewa sai ta ci gaba da wannan haihuwa a haka, musamman ma Allah ya albarkace ta da 'ya'ya masu yawa irin wannan, sai dai idan ya zamana tana haihuwarta lafiya babu matsala to shikenan wannan sai ta ci gaba da haihuwa ba dalilin dakatarwa, amma in har akwai matsala mahaifarta ta fara gajiya ta fara kaiwa saboda an san haihuwa mace na ƙara manyanta haihuwa na ƙara mata wahala, to waɗannan su ne tambayoyin da muka samu, da fatan abinda muka ansa daidai Allah ya yi mana tarayya a cikin ladan, abinda kuma muka kuskure Allah ya yi mana, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.